To jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da haka barkanku da kasancewa a daidai wannan lokaci sannan ku da sauraron mu a cikin wannan shiri na musamman inda zamu tattauna da Shehu Malami Al-Sheikh Malam Aminu Ibrahim Daurawa wanda zamu kwashi kimanin rabin sa'a muna tattaunawa da shi akan batutuwa da dama musamman batun da ya shafi aure rabaraban sa da muhimmancin sa da kuma irin kalubalen da akan tsinci kai a cikin aure akar makallahu a madadin masu sauraron mu muna yi maka barka da zuwa
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
to akar makallahu bari mu shiga cikin shirin gadangadan akar makallahu zamu so mu ji menene ma shi gundarin auren da ma yanda ake yin sa da kuma irin yanda ake gudanar da dawainiyar sa ta yau da kullum
to shi aure kafin ya tabbata ya zama cikakken aure yana buƙatar abubuwa guda goma biyar kafin ai auren biyar kuma a lokacin daurin auren wannan abubuwa guda biyar shine na farko wane ne yake son wance wace ce take son wane wato dole aure ba zai yi ba sai idan miji ya ga matar da yake so ko mace ta ga mijin da take so ma'ana aure shine alaka ta auratayya tsakanin namiji da mace dole aure ya zama alaka ce tsakanin namiji da mace ta ganshi tana son sa ta gaya masa ko ya ganshi ya ganta yana son ta ya gaya mata in ta amince ya amince to an samu tushe daya na wato aure shine an samu masu sha'awar auren ya amince ta amince wannan soyayya din da amincewa juna shine tubali na farko na aure to na biyu kuma bincike za a yi akan addinin sa da addinin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza atakum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu idan wanda yazo neman aure kun yadda da addinin sa kun yadda da halayen sa to ku aura masa sannan shi ma yace masa tunkahul mar'atu li 40 li jamaliha wa maliha wa hasabiha wa diniha duk masu kwadayin aure abu hudu yake kai su neman aure ko dai mutun yace yana son mace dan tana da kyau ko yace yana son ta dan tana da kudi ko yace yana son ta don tana da addini ko kuma yace yana son ta don yar wane ce ko wane ce wato saboda ilimin ta ko ilimin babanta ko sarautar ta ko sarautar babanta ko mulkin ta ko mulkin babanta shine dalilin auren to duk mai neman aure ƙarya yake ce ya fita daga hudun nan duk matar da ka aura ko dan tana da kyau ne ko dan tana da asali ko dan tana da kirki tana da addini ko dan tana da kudi ko kuma tana da duka hudun ko tana da uku a cikin hudun ko tana da biyu a cikin hudun ko tana da daya a cikin hudun amma dai buƙatar mutane ga aure ba ta fita daga wannan siffofi da aka lissafa ko kamanni da aka lissafa guda hudu to hudun nan wani daga ciki haka Allah ya halicce ta kamar kyau kyau da muni halitta ne haka nan kasancewa ɗan gidan wane ce ko wance ce wannan zai iya zama wato kaddara ce sannan kuma ta zama mai addini wannan kuma baiwa ce daga Allah ta zama mai kuɗi kuma wannan dama Allah yakan ba wanda ya ga dama kuɗi to sannan bayan an gama binciken addini da halaye to na uku kuma sai a bincika lafiya shine wanda yanzu muke cewa a je asibiti a duba genotype a duba abin da ya shafi hepatitis B da sauransu sannan a duba wato abin nan abin da ya shafi HIV sannan kuma a duba gonorrhea a duba ciki har ma ai test akan akwai wanda yake shan kwaya a cikin su biyun don a tabbatar cewa ma'auratan nan suna da cikakkiyar lafiya ta jiki suna da lafiya ta kwakwalwa sannan babu wani wanda yake da ciwo da yake barazana ga ɗayan zai iya dauka daga shi ɗayan to wannan shine abu na uku abu na hudu sai a duba asalin sa dan ina ne shi daga ina ya fito saboda wani zai iya zuwa ya auri mace ya boye mata asalin sa da garin su sai an yi aure ya fara shan wahala sai tattara kayan sa ya gudu ya batta ya ba iyayen ta a cikin wahala wanda an taba samun haka wani sai da suka haifi yaya uku da mace ya gudu yanzu haka kuma an neme shi sama da ƙasa an rasa ba a san kuma garin su ba ba a san dangin sa ba ba a san iyayen sa ba to kaga bincike akan ina mutun ya fito ina ne asalin su shine abu na hudu abu na biyar shine a duba sana'ar sa da aikin yi ba za a dauki aure a ba mutumin da bashi da sana'a bashi da aikin yi ba ya zo ya kasa ci da ita ya kasa sha da ita ya kasa mata tufafi ya kasa biyan kudin haya ya kasa biyan magani ya kasa daukar nauyin iliminta kuma a haifi yaya ya kasa kula da su to waɗannan su ne abubuwan da ake so a gabatar guda biyar kafin a kai ga daurar aure idan waɗannan abubuwa biyar suka tabbata an gamsu da su an gamsu da cewa akwai soyayya da kauna da fahimtar juna tsakanin ma'aurata an bincika lafiyar su an tabbata ba za su iya aure ba matsala an bincika addinin su an ga cewa kowanne yana da addini da hali mai kyau da za iya zama da shi an duba lafiyar su cewa suna da cikakkiyar lafiya kuma an duba asalin sa da sana'ar sa an gamsu cewa yana da asali mai kyau an san dan gidan waye an sai gidan wacece kuma an duba an ga yana da sana'a daidai gurgudu da zai iya daukar nauyin aure to sai ranar daurin aure sai ayi abuwa guda biyar na farko shine waliyi wanda shine zai bada aure wala nikaha illa bi waliyin ba a yin aure sai da wali na biyu sigar karba aure da bayarwa wanda zaka ji wani ya ce nazo ina nema wa wani auren yarka wance yace ni wani na amince na aurawa danka ko abun wakilcin ka wani iyata mai suna wance shi kuma yace na karba azimmar sa ko na karba masa sai ya ce to nawa ne sadaki sai ya ce ga sadaki sai ya ce to shedu ku sheda sai su ce mun sheda to kaga an samu abubuwa guda biyar mahallin daurin aure shine miji da mata sannan ga wali ya bayar sannan gashi an yi siga gashi an bada sadaki kuma ga shedu sun sheda kai abin da ya rage sai addu'a Allah ya ba su zaman lafiya ya sa albarka sannan kuma ya kare hau to waɗannan su ne abubuwa guda goma biyar kafin aure sai kuma biyar a lokacin daurin aure to sai abubuwa guda hudu kuma da ake son a yi su a lokacin tarewa shine ana son dan aure albarka a yi walima bayan an daura aure a yi walima wannan walima kuwa maza su nasu daban mata su nasu daban dan ba a son cuɗanyen maza da mata musamman yanzu da ake da kyamarori waɗanda suke daukan hotuna su dauki bidiyo kaga mata wani tana so ta tiki rawa kuma da maza a gurin da ta fara rawa wani zai dauki hotanta ya tura a Facebook ya tura a WhatsApp ya tura a ina ne kaga sai kaga abu ya baci to mata iya su ma iya mata in za su kida su rawa ba namiji ba kamera ba mai daukan hoto to su ma maza su je su yi nasu sannan kuma ayi addu'a akan Allah ya sa aure albarka sannan su sallah raka'a biyu tare da ango da amaryar sannan ya dora hannu akan ta yi addu'a ya ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa uzbika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi wannan addu'a takan kawo albarka tsakanin ango da amarya bayan sun yi sallah raka'a biyu na hudu in za su yi mu'amala aure sai ya ce Allahumma jannibna ash-shaytana bismillah Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibu shaytana ma razaqatana to waɗannan sunnoni guda hudu ana son a kiyaye su sannan a nisanci mu'amala aure da mace tana cikin jinin al'ada kuma a nisanci mu'amala aure da mace ta baya ta dubura waɗannan haramun ne guda biyu Allah an ci mai aikata haka to wannan shine abin da ake bukata a yi guda hudu bayan an daura aure biyar kafin aure biyar ranar daurin aure kaga ya zama abuwa 14 kenan so suke tabbatar da ingantaccen aure
to al-Sheikh Malam Aminu Ibrahim Daurawa mukalli zamantakewar auren musamman wannan hali da aka tsinci kai a yanzu mata sukan tsinci kansu a guraren aiki domin dai yin aiki dan samun dan wani abu kuma hakan yakan iya janyo wasu ɗan kurakurai ko kuma wani irin hali ya kamata su mata ma'aurata su ringa gudanarwa a yayin aikinsu
to yanzu kamar yadda ka faɗa ni duk wanda suka zo gabana za su yi aure suka zo neman shawara ina da guri da na bude sunan Salaf Ammasi School for Marriage Counseling wanda za su yi aure sukan zo in ba su shawarwari in ilmantar da su yadda aure yake a musulunci to daga ciki na kan tambaya kina karatu a jami'a ko a wata kwaleji ko zaki fara domin shi wanda zai aure ta ya san fa tana karatu ko za ta yi karatu kada sai an daura aure ice bai yadda ba ta ci gaba ko kuma ita ta ce ba za ta ci gaba shi ya ce ba za ta ci gaba ba to sai mun tantance maganar aure maganan karatu sai kuma zo magana aiki kina aiki ko zaki aiki wani yana son ya aure mace kuma tana aiki ya batta tana aiki wani kuma zai ce a'a shi yana son full house wife yana son mace mata aure cikakkiya awa 24 kwana 7 wata 12 tana cikin gida in ba wata matsala ba yafi son matarsa ta zama kawai aure ne kawai a gabanta shi zai dauki nauyin komai na rayuwarta kawai ta yi zaman aure to sannan nakan tambaya tana kasuwanci ko za ta yi kasuwanci da za ta je ta bude rumfa ta zauna ko ko kasuwanci da za ta dinga yi ta internet ko ko kasuwanci da za ta dinga yi daga gida shi ma wannan yakan kawo rigima dan haka nakan tambaya in tana yin irin daya daga cikin nau'in kasuwancin na wanda zai ba ta dama ta yi mu'amala da maza da mata to wanda zai aure ta ya sani to idan ya ce ya yadda ta yi aiki to sai mu duba wani irin aiki ne sannan ya za ta kare mutuncinta da namijinta a wajen aiki domin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mace ta kwarai ita ce wacce ta hada sufofi guda biyar siffa ta farko in ka sa ta tayi za ta yi siffa ta biyu in ka hana ta za ta hano siffa ta uku za ta rike maka amanar kanta ba za ta yadda ta jawo maka kwarto ko ta je tana hulɗa da wani ƙato a waje ba da izininka ba da yardarka ba sannan kuma za ta kiyaye maka dukiyarka sannan kuma za ta faranta maka rai duk abin da za ta yi girki ne kwalliya ne tsafta ne za ta yi don ta burge ka to idan ta ce tana aiki sai mu ce wani irin aiki kike yi domin kowane aiki akwai irin nasa hatsarin akwai irin nasa amfanin akwai aiki da yawa da ya kamata su yana da amfani amma kuma yana da hatsari a cikin aikin saboda wani aikin yana da alaka da waɗanda suke aikin za a samu alaka mai zurfi da waɗanda suke aiki a ƙarƙashin su don akwai aure da yawa da ya mutu sakamakon samun alaka ta mace da wani wanda suke yin aiki tare akwai wanda aka rubuta matarsa a wata ma'aikata za ta tafi retreat Lagos za a yi sati guda saboda haka ta gaya masa za ta je Lagos za ta yi sati guda ya ce to ni ba wai tafiye ki Lagos ki sati guda ne dame ni wai dai mu tafi tare ba yadda za a yi waɗannan ƙattin ma'aikata ku tafi da su ku je ki kama ɗaki su kama ɗaki a zauna hankali na ba zai kwanta ba saboda haka ni zan iya aje ka aiki na in je mu kama ɗaki guda ki tafi ki tuni ki daki da mu kwana amma ba zan hada ki da waɗannan ƙattin ki tafi ba saboda yace mata saboda na taba samun labari wata aurenta ya mutu akan maganar retreat din nan
taron ƙara
yau sanin makama aiki da aka tafi da taje ta aka bata ɗaki aka ba wancan ɗaki sai tari a ɗakinta ya tari a ɗakinta ya dinga cin amanar wannan mijin ana kwana masa da mata da sunan retreat kuma ni ma na taba yin wani case a lokacin ina hisba akan wani director a wata ma'aikata da ya kulla alaka mai karfi tsakaninsa da wata mata aure har ya zama suna shiga daki suna shiga office suna kullewa duk ma'aikatar an san wannan ya shahara an masa nasiha akan ya rabu da ita mata aure ce yaki an mata nasiha ta rabu da shi a matsayin ta na mata aure taki har labari ya kai ga mijinta mijinta kuma ya je shigar da ƙara a kotu har akai zai sake ta amma sai an rubuta takarda akan wancan mutum ba zai aure ta ba suka yi haka a kotu aka rubuta takarda akan ya sake ta da sharadin wancan mijin ba zai aure ta ba
wancan
abokin aikin nata da ya lalata ta da ya lalata rayuwarta ya saka ta ba zai aure ta ba akai wannan takarda a kotu dan ya zo mana takardar rubutun kotun da alkali da akai to bayan wannan ya faru kuma sai suka dawo suka ci gaba da mu'amalar su yadda suke da abin ya damu ma'aikatan suka yi group dukkan ma'aikatan da suke ma'aikatar suka same ni suka gaya min cewa to wannan gashi mijinta ya sake ta da sharadin wannan mutum ba zai aure ta ba kuma mijin nata ya sake ta ga takardar kotu kuma gashi sun zo sun ci gaba da shiga office suna kullewa kuma dai me suke da kullewa suke kaga ba daidai bane ko da tana mata aure suna haka yanzu kuma an sake ta bazawara suna yin haka sai suke ganin in akwai yadda za a yi aje a warware wacce magana ta kotu su yi aure zai fi da su zauna a haka. Suka ce to amma gashi alƙali ya rubuta cewa an yarjejeniyar agreement ba zai aure ta ba. Sai ce a'a, to ai a musulunci ba ka da iko ka saki mace kuma ka sa mata sharadin ba za ta yi aure ba. Tunda shi ya riga ya sake ta a matsayin yana zargin tana ci masa amana aure, to sai Allah ya isa ya sallama ta ya bata ta yi ta abin da za ta yi ta gani a gaba. Amma wannan ba zai hana su aure ba. So da ka na rubuta wa alƙalin takarda na kawo hujjojina na ce masa a kotun ka aka yi shari'a mai lamba kaza rana kaza ga watan kaza akan kaza, wannan sharadin ya saba ma alqur'ani ya saba ma hadisi cewa da zarar mace tana aure karkashin ka to kana da iko ka sa ta ko ka hana ta, amma ka riga ka kore ta ko ka sallame ta ko baka da ikon ka ce mata ga abin da za ta waccan amana taka da tici kai mata Allah ya isa
ita da Allah
ka batta da Allah. Allah zai saka maka cin amanar ka da tai, zai saka maka cin amanar da wancan mutumin ya maka, ko ba za su ga mai kyau ba a duniya da lahira. So da cin amanar ta aure ce kuma makotaka ce. Manzo Allah ya ce ka tafi nesa kai zina, yafi ka zo kai zina da matar makocinka sau 10, kai zina a wani guri sau 10, yafi ka zo kai zina da matar makocinka sau 1. Girman zina ninki 10 ne. Saboda haka aka je aka rubuta takarda, aka zo alkali na nemi mijin ma daga baya zo shi da kansa yayin bayani kaji yadda aka yi malam, har ana cikin aikin ma ya biya mata aikin haji ta tafi da kuma ta aure ya biya mata. So abin ya zama irin wani abin an yi nisa. To shi yasa duk ma'aikato kai kana aiki a gidan radio ka san yadda ake hulɗa da mata ƴan jarida da maza. Idan mace ba mai kamun kai bace a harkar media ba inda ake yin lalata irin nan wurin ma'aikatan gwamnati wajen kai ko ina ko harkar islamiya ce ko harkar koyawa ce a islamiya, balle ko makarantun boko wanda kullum muna ji rahoton ku an kama lecturer kaza, an kama professor kaza, an kama doctor kaza, har shehi ma an kama wani shehin malami ma kaza.
Na aka makalla wannan ba shi da alaka da shiga ta banza da ake
ai shine zamu zo kai muna magana akan lalatar da take faruwa. To saboda haka kaga kenan idan yace za ta yi aure kuma za ta yi aiki, to sai mu ce meye sharadin yin aikin macen da take da aure. Kina da aure kina son zaki aiki, aikin nan hulda ne da maza da mata, masu aure da marasa aure. To me ya kamata ki yi wanda zaki rike mutuncinki a wajen aikinki ba tare da kin samu matsala ba? To abu na farko shine abin da ka faɗa, mace in za ta fita ta kiyaye abubuwa guda 7. In dai mace za ta kiyaye abubuwa guda 7 to kwa lalle aurenta ba za ta samu matsala a wajen aiki ba. Na farko in za ta fita aiki kar ta caba kwalliya, tunda ai kwalliya miji ake wa. In kin yi kwalliya kin tafi wajen aiki wa kika wa ku kenan taiwa ko abokan aikin ta, to shine kaga ai ba amfani a bar gida da kwalliya. A gida ake yin kwalliya ko in za a fita sai a goge ta. Sannan na biyu kar ta bayyana tsiraici, duk wani kaya da za a yi gaggo da za su nuna hammata ko su nuna jiki ko su nuna damewar mama ko baya ko jikinta da ya fito, to wannan ta kiyaye shi, don shi yake jawowa mutum ya ga kofa ya samu. Kaga can tsiraici can kwalliya. Sannan na uku wato in ta fita aiki kata dinga rangwada muryarta tana yin wasa da maza. Kaga a koti zaga ana ta wasa da ita, ta shiga wancan office ai dariya ai wasa. Ke da kika zo aiki ai ba drama kika zo ba. So kaga wannan shine abu na uku. Abu na hudu ta kiyaye fesa turare mai tashin kamshi wanda za a dinga jin kanshin ta ana kai, amma wancan gaskiya ya fakin burge ni wannan turare ai kawai na mai sai kaga wannan shi ba bude kofar wasa da latsi. Ta yi ta bada kofa a latsata tunda ta yi shiga rashin mutunci. Sannan na biyar kata kuskura ta dinga gaisawa da maza, wani kato ya miko mata hannu su gaisa kata kuskura ta yi wannan. Sannan na shida kada ta cakuda da maza a guri ɗaya, inda za a zauna a dinga ware gurin zaman mata daban, wurin zaman maza daban ka a dinga gauraya kafadan namiji tana gugan kafadan mace kafadan mace tana gugar kafadan namiji kada ai haka sannan kada ta dinga shiga ofishin wani suna kullewa daga ita sai shi waɗannan abubuwa guda bakwai idan mace za ta kiyaye su to za ta iya zuwa ta yi aikin ta dawo gida lafiya ta bangaren aikin kenan sannan kuma kada aikin ya tauye haƙin mai gida don wata saboda aikin da take sai kaga ba mata da lokacin da za ta tsaya ta yi maka girki ba ta da lokacin da za ta tsaya ta yi maka tsafta ba ta da lokacin da za ta tsaya ta gyara gida ba ta da lokacin da za ta tsaya ma ka same ta a gidan so ta dawo a gajiye ka dawo a gajiye in ka ji sa'a ta dafa maka indomie kawai ya abin da ta yi dafa maka kenan to kaga wannan shine wato matsalar da ake samu a wajen aiki daga nan sai kaga abubuwa sun lalace so mace za ta iya kai wadannan abun guda bakwai a wajen aiki wanda kuma da wuya ka samu mace ta kiyaye wannan ana samun yan kadan da zaka ga cewa suna aikin su lafiya suna da mutunci suna da kamewa ba sa wasa an taba ji a radio ko wani yana wa wata abin nan yana kokarin ya latsata tace ni fa mata aure ce tana yana kokarin ya wasa ita ce kuma tana kariya ni fa ma mun sani ba live suna cikin
na'am akraman
studio live yana wasa da ita na cewa ni fa mata aure ce da Allah ka bari shi kuma yana abin nan kaga an taba yin wannan abin kunya to irin waɗannan abubuwan kaga wannan ya nuna mata arziki ce tunda tana ce masa ita da Allah ba ta san wasa tana da aure kuma ba ta da aure ai bai kamata a dinga daga aiki a fake da aiki ana karuwanci ba to wannan shine nasiha ga mata waɗanda suke yin aiki ba a hana mace ta yi aiki ba amma ta kare mutuncin ta a wajen aikin ta kare mutuncin mijinta a wajen aikin ta kare mutuncin ƴaƴanta a wajen aikin
na'am akan makallahu idan mutun ya tsinci kansa a wannan hali cewar ya kama matarsa tana waya da wani wanda yake shugabanta a gurin aiki shin a addinance wani mataki ya kamata ya dauka
to idan mutun yana zargi ko yana zato ko yana tsammani ko kuma ya kama matarsa tana waya da kowa ma wanda ya san bai halatta ta yi waya da shi ba matakin da ya kamata ya fara dauka shine ya fara da ita matar tasa ke kin ga na same ki kina magana da wani ko magana ba ta aiki ba magana ta kwartanci magana ta kwarkwasa kuma matsayin ki na mata aure ina miki nasiha da ki ji tsoron Allah ki daina in kina son mu zauna in kuma ba kiya son auren to ki gaya min gaskiya in sake ki ki je ki abin da zaki amma da igiyata ta aure bai kamata ki haka ba matakin da ya kamata ya fara dauka kenan mataki na biyu shine matakin wanda yake magana da matar tasa watakila ka san ita mace wata shedaniya ce tunda in ka ga mace uku zaka gani akan hanya ko mata aure ko bazawara ko budurwa akwai wacce za ta zo wa mutum a matsayin ita budurwa ce alhalin tana da aure akwai wanda bai sani ba ya tsaya yana magana da mace ya tsaya assalamu alaikum yaya abin nan tace suka ta bada hadin kai suka ta hira sai ga mijinta kai ya akai haka yace kamar ya akai haka budurwa ce yace ce ga ta ne wallahi ce mun tai budurwa ce to kaga anan mata ce ta hada fadan in kika je ma mata aure ce ke kinga dole ya wuce to sannan wata irin shigar da ta yi ma ai sai ta nuna kamar bazawara ce kuma in aka yi miki magana kika tsaya ai mace ita take bada kofa mafi yawa in ta saurara kaga daga nan ta samu kofa saboda haka sai ka yi nasiha gare ta ka kuma yi nasiha ga shi wannan wanda yake maka magana da mata a matakin farko in ya ci gaba sai ka nadi bayanan da suke yi akwai lokacin da muka taba samun wani case irin wannan lokacin ina hisba akwai wanda yake zargin wasu mutane suna mu'amala da matarsa kuma ya rasa gane suwaye saboda haka ya tafi ofishin SS ya je ya nemi haɗin kansu suka bincika masa aka samo duk wani call da ta yi da duk wani bidiyo da wani audio da wani abu ne da take turawa duk aka tattaro aka turo masa ita da uwarta tana cewa ma sharri aka wa'ita da yazo yana fada maganan cewa tana mu'amala da maza sai uwar tace sharri aka wa'ita kawai zai bata yarta suna ne kawai in baya so ya sake ta to da aka zo da waɗannan bayani an nadi komai aka zo sai ga bayani ya fito cewa ga abin da take yi ga muryarta ga iraren da taje ga irin hulɗar da suka yi ga irin mu'amalar da suka yi ga shige da ficen da suka yi ga ma har wasu gurare da suka je har ma wani gurin da taje ta kwana duk service din ya nunnuna duk ga inda ga kuma layukan da ya dinga kiranta ga kuma layukan wannan kawalai akwai su kawalai ake cewa kawalai wanda suke hada zina mata ko maza to su ma kawalan ga lambobin su da ya fito a ciki wanda su suka hada connection tsakaninta da wannan kwartan mijinta duk ya samu waɗannan bayanan so da haka ya je isa mutumin nan yana ma fara masa bayani sai ya sako da kan kujera ranka ya dade kai murfa mu asiri wallahi tallahi duk ya dinga tuba cewa ya rufa masa asiri in ya fitar da wannan bayani na farko shi kansa wurin aikin sa sannan matansa na gida sannan ƴaƴansa har da masu aure cewa an kama uban su kwarto da mata aure waɗannan za su ji ƴaƴa ne za su ji an kama uban su kwarto da mata aure wannan mata ne za su ji an kama mijin su kwarto waɗannan sirkansa ne da suke auren ƴaƴansa za su ji an kama sirkin su kwarto waɗannan abokansa za su ji an kama abokin su kwarto saboda haka wannan zai damejin din rayuwar mutane da yawa don haka ya nemi suka zo suka yi undertaking aka yi rubutu ba shi ba ita ba ita ba shi da sauransu to daga nan ne aka kashe wannan wani kuma za ka ga har sai ma ya kai ga kotu wani ka ga an aka yi masa irin wannan ya ga irin barnar da aka yi masa kuma yana da hujjoji zai je ya samu lauyoyi to gashi na kama wani suna yin maganganun batsa ko suna mummuna hulɗa da matata kuma ina neman shawara idan wannan ya gamsar a matsayin hujja da zan iya shiga kotu nemi haƙina saboda haka ina neman shawarar masana shari'a to za su duba su ce masa gaskiya wannan ba zai iya isa ya zama dalili da zaka iya gurfanar da shi a gaban kotu ba amma ko muna baka shawara kawai ka rabu da matar wasu kuma su ce a wannan ya isa evidence da zaka gabatar a gaban kotu alƙali ya saurara ya kuma yanke hukunci akan ci maka amana da aka yi na iyalanka to ka san ita shari'a yadda take idan ba fyaɗe yayi mata ba fyaɗe yayi mata ba da yaddata akai to ko an je laifin ita za fa dorawa
ita tace amana
tunda misali mutun ya kula ki kika kiyarda zai miki da karfi to sannan ita ta je gidansa ko shi ya je gidanta so da aka sai aka gano a bayanan da aka ita ce take zuwa
take bibiyarsa
to kaga ai kaga matar mutum ita take zuwa kenan kaga ba gidanka aka kawo kwartan ba ita ce ta tashi ta bi shi sannan bayanan su ya nuna ba inda aka yi mata barazana ko aka bata kayan maye ko aka yi mata fyaɗe ko aka mata ita ce take son kuɗi ko take son mukami ko take son sa ta yi lalata da shi saboda ya nuna mata kuɗi ko ya nuna mata wani abu ta yadda ba wata barazana yayi mata ba cewa in bata yi yadda ba zai kashe ta ba kayan maye ya bata ba ba fyaɗe yayi mata ba ita ce take jin dadin yin fasikancin din take yi to kaga anan gurin ka je kotu ma wato sai ka ga ka faɗi warwas dan matar taka sai dai ka kai matar taka kwartuwa ce to irin waɗannan abubuwa suna nan da shi sa zaka ga ai musulunci ya dauki mataki tsatsaura akan wannan ake kiransa li'ani wanda mutum yake zargin matarsa cewa dan da ta haifa ba nasa bane ko kuma ya kama ta da mutum amma babu shaidun da suka isa shari'a ta tsaya shi kadai mijin ya ganta tana zina bai iya kawo shaidu guda hudu ba kaga ba zai je ya ce ya ganta sai dai ai li'ani su je su li'ani ta hanyar li'ani ne alkali zai raba aure tsakanin su har abada to saboda haka kaga ashe waɗannan abubuwa suna faruwa yanzu ne suka ƙara burin ƙasa saboda samun hanyoyin zamani ga waya din nan daga gida ma sai a dishe gantakar da za a yi ga kuma hanyoyin sadarwa ga kuma yadda za a kulla alƙawari da wayoyi da waye a ji ai abin da za a yi a kodin da muka taba samu irin ma masu baburan nan ne na daidaita sawu a cikin su aka samu kwartayen da su suke dauko macan su za a ba waya ya je kofar gida ya dauko ta ya kai ta short time ai awa biyu uku ya dauko ta ya dada ita mata auren kuma za ta ce mijinta in ya fita karfe kaza yake dawa zaka sai a turo dan adaidaita sawu ya zo kofar gidan ya zo ya dauke ta ta je ta gama abin da za ta yi ta dawo ka same ta a gida 2 hours ta gama abin da za ta yi ta dawo to kaga ita mazinaciya ko budurwa ce ko mata aure ce ko bazawara ce diddai mazinaciya ce haka nan kamammiya zaka samu budurwa zaka samu bazawara zaka samu mata aure kamammiya haka nan zaka iya samun saurayi ko mai aure ko bazawari kamamme kuma zaka iya samun saurayi ko mai aure ko bazawari lalatacce su da ka lalatattun akwai su a kowane bangare na al'umma kuma lalatattun nan zaka samu a cikin yan siyasa a cikin malamai a cikin masu kudi a cikin masu mukami a cikin ma'aikatan gwamnati babu inda babu lalatacce babu inda babu lalatacciya ko babu inda babu gyararre babu inda babu gyararriya saboda haka abin da ya kamata duk mutumin da matarsa za ta yi aiki to su zauna su tantance me ya kamata a yi ya za a yi aikin nan da mutunci ya za a yi aikin nan da kare haƙƙi ya za a yi sana'an nan ta kasuwanci yanzu wani matarsa Dubai take tafiya siyo kaya ita tafi ita kadai ko su tafi da ƴan kasuwa to kuma aka zo aka ta kawo masa bayani cewa akwai zarge-zarge a can inda take zuwa da mutane take haduwa da su wanda suke business din a can ana samun maganganu marasa dadi wani kuma shop ta kama take sayar da kaya amma kuma customer ta tana irin decoration din nan na design na decoration na gida irin wannan kuma sai ya zamo ya shigo da wasu abubuwa to ko ina su ma zaka ga akwai kamammu suna sana'ar su suna zuwa Dubai suna zuwa China suna zuwa India suna zuwa Turkiya amma ba sa zina ba sa lalata akwai wadanda ko ba ma inda suke zuwa suna daga cikin gida amma suna lalata haka lalata lalatacciyar mace mai lalata ana samun ta a ko ina haka lalataccen miji ana samun sa a ko ina so da haka in mutun zai auri macen da take kasuwanci ko take sana'a ko take aiki ko take karatu take hulɗa da jama'a to ya kamata mijinta ya tsaya su tantance domin a san cewa ba a ci gaba da yin lalata ba bayan an yi aure
na'am to akar makallahu ga lokaci amma a cikin ɗan daƙiƙu sakunkuna kaɗan me addini ya tanada ga macen da take cin amanar mijinta ko kuma mijin da yake cin amanar matarsa ko kuma wanda ya san mace tana da aure a gurin aiki kuma yake kokarin kulla alaka da ita ko bibiyarta wacce ta ga har ce dan ya shiga tsakanin su
to na farko dai mu ji tsoron Allah wannan hulɗa ce ake yin ta a boye mu ji tsoron Allah mazan mu da matan mu masu aikin mu da marasa aikin mu ji tsoron Allah shine matakin farko na mataki na biyu mu kiyaye dokokin Allah mataki na uku kasancewa zina da cin amana bashi ne dawa in kana kokarin lalata yar wani ko matar wani wata ranfa abin kanka zai juya a lalata yarka ko a lalata matarka saboda haka ya kamata mutum yayi taka tsantsan wajen yin lalata ya ji tsoron Allah ko yana ga cewa yana da dalilan da ba za a kama shi a duniya ba to ai ko ba shi dalilan da Allah ba zai kama shi a lahira ba sannan kuma yana ga zai iya boye bai abin sa boye ba wanda ya shina to ya shina wata ran sai Allah ya tona masa asiri darajar sa ta zube a duniya kuma sannan ga sakamako mummuna yana jiran sa a lahira
to akar makallahu muna godiya da wannan tambayi da aka yi da kuma fadakarwa da kuma shawarwari da aka ba al'umma masu sauraron mu mun tattauna da Al-Sheikh Malam Aminu Ibrahim Daurawa wanda ya dauko batutuwa da dama da suka shafi muhimmancin aure da kuma rabaraban auren da hanyoyin da ya kamata al'umma su bi wajen kiyaye mutuntakar auren shiri ne wanda wani bawan Allah ya dauki nan ka mana a daidai wannan lokaci muna addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya yalwata arzikinsa ya kuma ƙara masa arziki akar makallahu ayyuha masu sauraro sallama da kuma godiya ga wannan bawan Allah
to jama'a masu sauraro Allah ya ba mu ikon aiki da abinda muka ji wanda ya dauki nan wannan shiri kuma Allah ya saka mu da alheri ya sa a cikin mizanin hasanarsa abinda aka faɗa na ayi Allah ya ba mu ikon yi abinda aka faɗa na abari Allah ya ba mu ikon bari Wassalamu alaikum.
To masu sauraro, assalamu alaikum. Ni ne da Zubala Dukawa, mu kwana lafiya.